بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن يمكن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم وأصفى لكم وأظهره والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أمة الشيخ ادرنا بهذا المعذر والتالف من أن تمنى بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن يمكن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى ليسك هذا موانا رانا يجرم أن جمع شاترا غوتر رمضانا shekara ta 1445 daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya. Muna cikin wannan sura ta Bakara akan wannan aya ta 232 a wannan masallaci mai albarka na wannan anguwa ta Urabiji. Allah tabaraka wataala yana da gaya mana kunce kunce na ainihin wato zamantakewa na aure da kuma abin da ya shafi saki. To muna cikin maganganu na sakin ne har yanzu. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idza talaqtumun nisaa idan kuka sake mata. Dalilin wannan saukar aya akwai ƙyar uwar mu'addil dan yasar mijinta ya sake ta wa bar dalika awada murajaatiha warad yadiya wa mtana akhuha ita ta yadda za ta koma ya zo neman kome ya yi dobi ko kenan ta yadda za ta koma dan uwanta kuma yace ba za ta koma ba bayan da za ta koma ka sake mana yar uwa su ce matar sai na Jabir bin Abdullahi ne shine mijinta. To ya zo bai ainihin zo komen ba san da ta gama idda sannan yace to ya she yana so ya neme ta kuma zai abin nan sai suka ce ba za su bashi ba dan uwanta yake. Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da wannan aya na hana waliyan mata lokacin da miji ya dawo yace zai dawo da matarsa ko tana cikin idda ko ta gama to ko waliyan mace kar ku hana ta komawa. Allah tabaraka wa ta'ala sai wa idza talaqtumun nisaa idan kuka sake mata fa balagna ajalahunna ai karam mai gida idda tinnan sun kusa su gama iddan su ko ma in sun gama to fala ta'duluhunna ayyuhal awliya la tamnahunna ya ku waliyan mace wanda ku ka aurar da ita ku ne waliyinta lokacin aure kar ku hana su matan an yankina azwajahunna wato su auri mazajen su almutalliqina lahunna wato mazajen su almutalliqina lahunna mazajen su da suka sake su kar ku hana su komawa gidan tsohon miji. Idza taradu alazwaj wan nisa idan dai suka yarjejena sun yarda da juna sun yadda za su koma tsakanin miji da matan bainahum tsakanin su bil ma'ruf shar'an wato abin da yake sananne a shari'a sun bi abin da shari'a fada na kome to ku waliyan su kar ku hana su. Zalik annahu yu'azu bi man kana yu'minu billahi wannan hani ana wa'azi ne da shi ga duk wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da lahira li annahum muntafi'una na muntafi'u bi domin duk wanda imani da Allah dan Allah ya rashi zai amfani da wazi zalika saboda haka zalika aska lakum wannan aska shi yafi khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku wa abhar lakum wa lahunna shi kuma yafi tsarki akan ku ku waliyan da kuma su ma'auratan lima yaksha min az-zawji ala az-zawjayni min ar-riba bisabab al-alaqa bainahuma saboda abun da yake tsoro tsakanin ma'aurata na wani abun kokonto saboda alaqan da ta kasance tsakanin su saboda haka wallahu ya'lam ma fi al-maslaha Allah tabaaraka wa ta'ala shine mafi sanin abun da maslaha take ciki wa antum la ta'lamuna zalika ku ba ku san wannan ba saboda haka fattabi'u amrahu ku bi umurnin Allah tabaaraka wa ta'ala wannan aya kayi mu ga kaman tayi kama da ayan da ta gabata can idan laqtumun nisaa fa la tunajaluhunna alhali wannan abin da take magana daban wannan ma abin da take magana daban wannan tana magana an yi sakin to an zo kome uban mata ko yayanta wani waliyinta sai ce ba za ta koma ba saboda Allah ya ce ta koma Allah ya san abin da ba ku sani ba alaka take tsakanin miji da mata alaka ne wanda babu irinta saboda haka Allah ya san wannan alakan shi yasa ce to saboda abun da ya sani kar ku hana ta ta koma za ku iya hana su a mai da auren kuma su koma baya suna aikata abun da baya da kyau tunda suna da alaka mai karfi tsakanin su shi yasa duk abun da abu na farko ita mace tana zaune a gidan miji shari'a ta hana duk abun da ya faru ta suna ga iyayenta iyaye duk lokacin da yasu ta zo ta gaya musu ga abinda wane ya faɗa ya musu mijin su kenan mijinta yayi to iyaye su suna rike wannan su zama ba su manta da shi ba shi kuma da ita sun manta sun ci gaba da rayuwa sai kuma iyaye suna kallon wannan abun saboda haka idan faɗa da take kullun abin da ya faru za ta zo ta faɗa sai zama sun tara wannan abubuwan da take suna faɗa idan ta faɗi wani abu sai ce to shikenan yanzu kam ko kuma saki ya su sai ce to shikenan ai dama wato ga abubuwan da yake mata tun a baya saboda haka sai su waliyanta sai su nemi hanawa alhali ita kuma a lokacin ne ranta ya bace ta bayyana wannan abu ko shi ma a lokacin ne ranta ya bace sun sauka sun tuna da irin rayuwa da suke a baya na zaman lafiya saboda haka suna so su sasanta yasa wata rana wata mata ta kawo karin mijinta a gida ta faɗi abubuwan da yi iyayen su ya ɓaci sosai sai suka ce to a cikin family akwai wani babban su mai faɗa sosai bari a nemo shi a kira mijin yayi wa mijin tatas saboda mijin kar ya sake aka je aka nemo wannan babban ya zo aka masa bayanin ga abin da ya faru bai ji daɗin abin ba a kira mijin ya zo da mijin ya zo ya hawar masa yana ta faɗa sai ta fashe da kuka me ya faru ke kuma yake kuka kun zo kun taru akan mijina kuna ta zagin sa kaza 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 kaga ita yanzu abin da aka yi maimakon ita an kawo ana ware a kato mata haƙƙin ta ne amma ita yanzu mijinta take kallo mijinta take kallo to saboda haka iyaye alakan ta faru tsakanin miji da mata kar abin da aka kawo maka kana matsayin uba ka doro akai ka ce zaka shiga tsakanin su da ƙarfi a sun fi kusa saboda haka abunda dai zaka yi wanda yafi sauki sulu shine ka ce to shi yayi hakuri ya koma tukunna ita ta zauna ita ta dandane rashin zama tare da shi shi ma dandane rashin zama tare da ita na dan wani lokaci sannan sai a zo a sulhun ta su a nemi yanda Allah ya umurni haka man min alihi wa haka man min aliha a samu jagora daga cikin bangaren ta waliyin ta kenan da kuma wakilin sa idan dai gyara ake so to Allah tabaaraka wa ta'ala zai waffaka tsakanin su to wannan shine saboda haka su waliye kar su ringa hanawa kar kuma maganganu da iyayen su suke gaya musu ko wanda suke jikin tallamarin suke gaya musu su ringa doruwa akan wannan maganganu su tara suna jira miji ya zo su doki mataki a kansa ba ka ake bukata ba sulhu ake bukata saboda su sun ji kusa kuma duk abin da aka yi su suna mantawa lokaci daya ku ne iyaye ke gani kaman an taba muku haƙƙi an ci mutunci yar ku ba za ku manta ba saboda haka akan wannan kenan muddin sun bi ka'ida na shari'a na wurin kome me ka'idar shari'a take ne da aka yi guda daya dama ka'ida farko shari'a تاتي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين الا ان ياتين بفاحشة مبينة karku fidda su riga gida lokacin da ka sake ta karta fita karka fidda ita karka kore ta ita ma an ce karta fita dirin da wurin mun wani munan abu to dan kuma ya fidda su dama an ce karta fita kaga wani ma bai sani ba billintana ya hana wannan sulhun to idan kuma ya kai ga har an saba wannan umurnin Allah an koma gida to ku iyaye kada ku hana ƴaƴanku ko ku jagororin mata kar ku hana ta koma muddin sun yi yarjejeniya tsakani da mijin su da ainihin shari'a yadda shari'a ta yi an bi matakan komai in bata gama idda ba miji shi kada yake da iko yace ya dare da zaran ya ce ya dare to shikenan ta dawo ko ta ce bata yadda ba a shari'a ta dawo sai dai ta dawo kalamarin ta ga alkali idan akwai tutarwa to ta fanshi kanta yanzu amma shi yake da mallakan aure saboda haka zaran ya ci ya daure ya daure ta idan kuma ta gama idda to nan kuma tana da zabi ko da zabi komawa gidansa ko da zabi wani sabon miji to amma dai komawan shi yafi alkhairi saboda kashi 80 ko 90 na yara da ya ganin tarbiyyarsu ya shiga wani yanayi to mafi yawa iyayensu maza ba sa tare da iyayensu mata in lokacin da aka samu rabuwa na aure to tarbiyan wannan ƴaƴan tana da wahala ƙwarai da gaske ita sabuwa da ka dauko ko wacce aka bari da su ba za ta iya kula da tarbiyan ƴaƴan 100% ba ta yi ma ya zama tana musu wani abu na zalunci kamar yadda wani bayan ya sake iyayen yara sai ranar yake tambayan dan da aka sake mahaifiyarsa wani me bambancin mamarka da wannan antin naka tace mama na tana ƙarya ita kuma antina ba ta ƙarya to ban gane mamarka tana ƙarya antin ga ba ta ƙarya ba tace eh mama ta idan ta min wanka ta sa min kaya za ta ce idan na bata kaya na ba za ta bani abinci ba ba za ta ƙara min wani wanka ba za ta min kaza ba amma kuma ko na bata sai ta mini kaga ta yi ƙarya kenan amma antina idan nayi laifi tace in nayi ba za ta bani abinci ba sai ta hana ni abinci ba za ta bani ba yana kwana wani abinci ba kaga gaskiya kenan ita wannan gaskiya take yi to amma cikin gaskiya akwai cutarwa ga shi to baka san wacce za ka kawo ba wani iri ne ya za ta kula tarbiyyan wannan yaron dama muradi wannan da aka samu a kafa masa rayuwarsa ne kyau to ya za ta kula tarbiyya wani bawan Allah ya je sama da wuta yana jinyan wata mata a asibiti yana jinyanta ba wani wata mace a wurinta yawanci idan an zo jinyan mace ana samun mace to ba wata shi kada yake tare da ita komai shi yake mata sai ranan ta zo rasuwa tana kuka tana roƙon ya yafe mata shi kuma yana kuka ya shiru bai sai ya yafe mata ba sai ta rasu sai mutanen asibitin suke mamaki tunda ta kawunta a asibitin nan ba wani tsayayye a kanta sai kai kuma gashi ana ganin mahaifiyarka ne gashi kuma yau ta zo rasuwa tana neman ka yafe mata ba kace ka yafe mata ba kana ta kuka ita meye matsayinta a wurinka kuma ya aka yi wannan abun ya faru yace lallai wannan matar mahaifinsa ne ya dukkansa ne mahaifiyarsa ta rasu suna yara su biyu ta bari shi da dan uwansa namiji to irin abubuwan da take masa na gallazawa a ƙarshe dai cikin abubuwan da take ranan ta tura ƙarin san a cikin rijiya yaron ya mutu to wannan ba shi da ya mutu shi kada yake da shi uwa da yaba da duk duniya bayan ta kai shi kuma ta kira shi ta tuɓe masa riga ta ɗauko raina ta tsaga bayansa ya tuɓe lokacin ya nuna musu bayansa sai ga wani sai ce kuma idan na yadda na faɗa babanmu ita ta yi dalilin tura wannan yaron a rijiya har ya mutu to ni ma za ta kashe ni to sannan kuma mahaifina ya yi mulazan wasu abubuwa duk da bai san wasu abubuwa da suke faruwa ba amma ya gane wasu abubuwa da take mini yace idan na walakanta ta ko bararsa ne bai yafe mini ba to wannan magana da mahaifina ya gaya min cewa idan na walakanta ta bai yafe mini ba shi yasa tana da yaya amma saboda mugun halinta sun rabu da ita ni kuma na karɓi hutu a wurin aikina na zo ina jinyanta to me yake kuwa tana cewa in yafe mata nan in na tuna duk abin da take yi abu mai sauki ne amma in tana kashe rai da tayi na dan uwa na shi kade nake da shi dan uwa ta kirge amma ta jefa shi a rijiya ta kashe shi bayan azaba nau'i daban-daban da take ne to sai naji ban iya yacewa ba amma dai bazan walakanta ba saboda wasiyar mahaifina kaga wannan duka rabuwa duk da shi rasuwa ne amma dai rabuwa tsakanin iyaye to mata samun wacce za ta kula da wadannan yayan da kare buda mahaifiyarsu yana da wahala a samu kula da tarbiyarsu mai kyau don ta musu duka yanda za ta yayan ta duka a ce ba yayan ta bane don ta bar su tarbiyar su ya lalace sannan mata su ma su ji tsoron Allah da baka san wa zai amfane ka ba da danki da wanda yake dan yar uwanki ko wanne yake tura masa ta idan kika tura masa baka san wa zai kula da kai ba da yawa kaga yaya na cikin ba su kula da ke ba ta yar uwan taki kishi na ki sai kula da ke to saboda haka shine hikimar Allah cewa ku iyayen mace idan aka samu sakin sannan suka yarda jeni tsakanin madarbi za su yi kome to kar ku hana su komawa Allah ya san meye maslaha komawan wasulul khair komawan shi fi alkhair sannan karshen ayan Allah yace yana mana wa'azi amma wanda yi imani da Allah ranar lahira to anan sai malamai suka ce tunda ana maganar maslaha ne na aure to zai ayan za ta hada har alul kitabi tunda an yadda ka aure su kuma su ma sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira alul kitabi sun yadda akwai ran tashirin alkiyama sannan sai da Allah sai dai suka samu rashin yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rusa musu imanin su to saboda haka su ma tunda an ji an aure ɗan su yayan su to su ji tsoron Allah Allah yana wa'azi tsakanin mu da su gaba daya wannan kuma a bar su fi sulhu shi yafi tsarki yafi alkhairi yafi tsarki gare ku ku iyayen nata da kuma su ma auratan saboda alaka mai karfi da ta faru tsakanin mata da miji saboda kar ku hana su komawa wani abu mummuna ya zama yana faruwa tsakanin su ku ne sila ku waliyan matar da kuka ki yadda a mai da ita wannan shine abin da ayar take magana akai na
wal walidatu yurdaina auladahunna awlayn kamilayn لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
A wannan ayat da ta gabata Allah ya ce wallahi ya'lamu antum la ta'lamun Allah ya san maslaha alhali ku ba ku sani ba saboda haka ku bi umurnin Allah ku tsayewa azabal lahira saboda haka shine abin da ake bukata a bi umurnin Allah muddin saki ne wanda ya halasta ayi komai saboda akwai sakin da bai halasta ayi komai ba kamar yanda ya gabata jiya saboda haka nan an gama maganar saki to sai ya zama an rabu amma kuma akwai jariri da ake shayarwa ko jaririya me hukuncin wannan abun da ake shayarwa to shine abun da shari'a Qur'ani zai gaya mana nan tunda yanzu gashi an yi sakin to kuma tana shayarwa danyen goyo to sai Allah ya ce wal walidatu al ummahat iyaye mata yurdina ayli yurdina umurni ne su shayar da yayan su auladuhunna hawlaini amaini kamilaini sifa muakkada su shayar da yayan su shekara biyu kike amma liman arada an yutimma rabaa ga wacce take so ta cika shayarwa cika shayarwa shine shekara biyu cikakku in ko ba za a cika ba to za a yaye kafin a cika shekara biyu anan ne Sayyidina Ali ya fidda hukuncin wannan aya da kuma ayar take wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran anan ne fidda hukuncin yayi kiyasin hukuncin idan akai aure mace wata 6 da aure sai ta aihu yace wannan yaro za a riskar da shi wa shi wannan mijin ba za ku ri shi ba yace dalili Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran da cikin da da yaye shi duka wata 30 ne to sai Allah ya kara cewa wal walidatu yurdina auladahunna hawlain kamilaini iyaye mata sun shayar da yayan su shekara biyu cikakke a wata 30 idan ka cire shekara biyu saura wata nawa saura wata 6 ka cire wata 12 wata 24 saura wata 6 saboda haka duk dan da aka haifa bayan wata 6 da aure za a riskar da shi wannan mijin ba za a kori dan a wannan gidan ba Bediyar ta faru zamanin halifan Sayyidina Abubakar ya nemo Sayyidina Ali sai Ali zai fidda wannan saboda haka su shayar shekara biyu amma ga wacce take son ta cika shayarwa wala ziyarata alaihi babu kari akan shekara biyu ba za ta ce shekara biyu yayi amma yaron ba za a kara masa ba akan shekara biyu shine iyaka ba za a wuce ba sai dai ayi kasa da haka wanda ba ta so ta cika shekara biyu to wata 15 wata kaza ta yayi wannan an yadda sai ainihin shahar da shekara biyu wanda yake sai ya cika walal mauludi lahu ahu al abu shi wanda aka haifa masa da shine baba rizquhunna id'amul walidat a wannan lokaci da aka rabu kuma an ce ta shahar shekara biyu to ka sani kai uba da ka sake ta da yaro da ake shayarwa ko ya ko da da ake shayarwa ta sani arzikinta na ciyarwa da tufafinta wa kiswatuhunna alal irda in kunna mutallaqat da kuma tufafin su su wanda ake suke matar da ka saka tana shayar ma da da to yana kanka dama tana gidan ka kanka san dole ne abincinta da tufafin ka yana kanka to ko sakinta kai in dai tana shayarwa to abincinta da tufafinta yana kanka kai da ka sake ta da wannan danyen goyon dole zaka kula da wannan amma bil ma'rufi bi kadari daga gurgurin iyakar ko kuma gidan iyaye gidan mata ku ce an sako muku ita tana shayarwa saboda ku gallaza masa ku ce dole sai ya biya dubu kaza kudin shayarwa a'a bil ma'rufi gurgurin yadda zai iya yadda gurgurin karfin sa abincinta da zannon da za ta daura saboda yanzu tana shayarwa dole kashi zanin ta ba zai zama daya da wacce ba ta shayarwa ba yaron yana fitsari akan wannan tsumma tana shayar da shi sauran su to dole tubabin da za ta yi sallah da shi ba shine tubabin da take kuma mu'amala na wannan dar suke shayarwa da shi ba saboda haka dole kai miji za ka kula da kiswarta abincinta da kuma wannan tufafi amma gurgurun iyawa umurnin Allah ne karka ce a wayannan gidan su kanna ba su da mutunci don kai mun rabu su ce dole yana ciyar da ita yana kawo tufafin da za ta sa Allah ne ya fada saboda haka ai ba za ka bar su kuma da dawainiya ba ka sako musu da ya sannan kuma ka bar su dawainiyan da kokarin neman mata abinci da neman mata tufafi to yana kan kai uba la tukallafu nafsin illa wus'aha ai ba kata Allah ba ya dora rai sai gurgudun abin da za ta iya ai lokacin da take gidan naka kana iya ciyar da ita kana mata tufafi to yanzu shikenan an dauke ma wurin zama dama in tana gidanka dole ka sama mata wurin zama ka ciyar da ita wato to yanzu babu wurin zama saboda haka abincinta dai za ta naci saboda da a samu nono idan kunu ne ma da za a kara dole a nemo gero a nemo gida dole bayan ta ci abinci ka san cikin mai shayarwa kamar yadda matan suke faɗa daban ne abincin da take ci ba daidai yake da sauran abincin da matan suke ci ba mai shayarwa tana cin abinci ne sama da yadda saura wanda ba ta shayarwa suke ci saboda haka ƙari na ciyarwa ya faru a gidan saboda haka kai wanda ka sako ta dole ne ka kawo musu wani abu za ta ringa ci ƙari saboda a samu nono da shi ɗanka kuma zai sha Allah ba ya dora ya ce abinda za ta iya la tudarra walatu min waladiha ita wannan mata da ta haihu kar a cutar da ita saboda ɗanta a ce ai ita ma ɗanta ne dole ta shayar da shi a kar a cutar da ita saboda bi an tukura ala irdai a tilasta ta a ce dole yake shayar da shi in take ba za ta shayar da shi ba dole kai uba ka nemo wanda zai shayar ma da ɗanka in tace ba za ta shayar ba tana da haƙƙi to kar a tilasta ta a ce dole ai zai ki shayar ke ba ki tausayi ne kaza a'a abarta zata ita zata ishara ba dole ka nemi wanda zata shayar nema wanda zaka shayar kuma nan ma su kunce kunce ne saboda ba kowacce ce bane ake bayarwa ta shada da saboda malamai sun tabbatar duk matar da ta shayar da to yakan kwashi wasu abubuwa daga cikin halayen sa a lokacin da yake shan nono nonon da yake sha yakan iba da wasu halaye saboda ka in da a bayar da shayarwa dole a binciki wace ce kuma za a bayar ta shayar din me tarbiyyanta me halayenta saboda ana so a kiyaye tarbiyyar wannan yaro da aka samu idan ba ta da kyawawan halaye to karka yadda ka dauki danka ka kwaci a wurin mahaifiyar ka ko ta mahaifiyar ta ko ta ce ba za ta shayar ba ka je ka kaiwa wata wanda baka sanya tarbiyyanta yake ba idan ta ki to kada tila sata dole a ce ta shayar sannan wala yudar mauludun lahu shi ma uban kada ciyar da shi bi waladihi da wannan dan nasa kaga har yanzu dai shari'a alqur'ani Allah ya ce danta shi ma an ce dan sa saboda nuna har yanzu ba suna tare inda ko nan da tsakanin su to ba su rabu ba ke sa ka ce idan ka aure ba zuwa ra mai da to ba kai saka riba ta tsohon mijinta ba dole za su na magana saboda wannan da kaga an ce danta kada ciyar da shi saboda wannan dan nata shi ma an ce kar a cutar da shi saboda wannan dan nasu su kara ce saboda yana da da a dora masa abin da ba zai iya ba a wala waladi bisabi an yukallafa fawqa daqati kara dora masa sama da abin karfin sa a ce dole shin da ka saki ta da a ciki ko ka saki danyen goyo to dole sai ka biya miliyan kaza kudin shayarwa ko ka biya 100,000 kaza kara cutar da shi saboda wannan da wannan da da ake kokarin nuna mana mu kula da shi dukan mu bautan wa zai amfana ba zai amfana mu duka duniya da lahira saboda kar ku cutar da mijin ku dora masa sama da abin da ba zai iya ba saboda ya sako muku ya ita ma uwa kar a cutar da ita saboda danta ce dole ita shayar da shi idan tace ba za ta shayar ba shikenan tana da right idan tana gidanka ne baka sake ta ba to anan aradan dole ta shayar da shi nan ba za ta ce ba za ta shayar da shi ba amma muddin ka sake ta kare mu da ita urfi ne nan ma ba nan su da yace dole ita shayar amma urfi kuma a malikiya ana kaddamar da urfi ana sashi a cikin abubuwan da ya kafa shari'a kai saboda haka al'ada urfi ya tabbatar dole ta shayar da shi in kana gidanka amma in dai kun rabu to ba dole bane akanta in tace ita ba za ta iya ba gaskiya ita ba za ta zo kuma bayan an rubuta shi kaba da shayar masa da ba kawai ka zo ka karbi danka ko wata nawa ne da aihuwansa ko wata nawa ne dole za ka karbe shi shari'a ta ce kada tilasta ta ce dole ba ta da imani ba ta da kaza ba ce ba tana da right tun daga sallame ta to ka nemi wanda zai kula da danka amma kuma idan tace za ta shayar nan kuma ga abin da zaka mata za ka kula da ita kudin shayarwa abincinta da tufafinta to an yadda za ta shayar din to sai Allah ya ce to fa kar kuma ku kuga an sako muku ya ku dora masa ku cutar da shi saboda dalilin dansa ku ce za ku dora masa fawqa daqati wa idafatul waladi ila kulli minhuma fi mawdin lil istidaf kar ku dora masa sama da sannan Allah da yi idafa ne ce danta kuma yace dansa saboda tausasawa har yanzu dai a nuna rahama tsakanin su shi wannan miji da wannan mata da suka rubu har yanzu dai akwai tausasawa tsakanin su walal warisi al warisu al abu wa huwa sari to an rabu haka ko kuma ba rabuwa kai ba baban ne ya rasu ta haifi jariri to lokacin da yake raye an ce dole in tana gidansa abincinta da tufafinta yana kansa idan ma ya sake ta dole ya kula da abincinta da tufafinta to yanzu ya rasu ya za a yi da wannan tufafin bayan ya sake ta ne ya rasu ko kuma yaro tana shayarwa ko ba yaro su ma ta haihu to ya za da abincin nata yanzu tana shayarwa da wannan tufafin sai Allah ya ce to wannan kuma shi alwaris warisul abu huwa sabi shi wannan yaro da ake shayarwa yanzu wanda ya gaji uban tunda baban sa ya rashi kaga yana da gado asibi ne tunda ya gaji uba to shi ma mislu zalika misalin abun da aka dora wa ubansa na kula da shayar da shi to yanzu za a dauko a cikin kudinsa ne abun da ya gada a kula da mahaifiyarsa ba za ta tana da abun da ta gada ita ma ta ringa ci ta ringa tufafi a shi wannan da ake sharawa to yanzu dokiyan ka za ta dauka tunda kai ake sharawa الذي على الاب للوالده من الرزق والكسوه abun da yake kan uba abun da zai wa wannan uwa na tufafi da kuma abinci to ya dawo kan wannan da wanda yake warisi wannan kuma yace fa ina rada alwalida ne an gama wancan magana idan uwa da uba su iyayen suka yi nufin fisalan ma'ana fitaman suka yi nufin yaye to shikenan ana ci gaba da ba da abinci da abin abun nan an ja lokaci sai suka ce to ya kamata wannan yaro mu yaye shi tunda yanzu ya fara cin abinci kuma ga yana da cikakken lafiya ko da ba kai shekara biyun ba ya kamata mu yaye shi sai suka yarjejeniya suka yi nufi shi baban da mamar suka yi wannan kuma qabla hawlayni sadiran wannan ya faru kafin cikan shekara biyun saboda dama in shekara biyu ya ci kan umurnin Allah ne dole a dakatar da shi dole a yaye shi amma shekara biyun bai cika ba sai suka yarjejeniya suka yarda za su yaye shi an taradin ittifaqin sun yi ittifaqi tsakanin su ba wai shi bane yace yanzu fa ni fa na gaji tunda ya fara cin abinci ba zan ci gaba da kawo mata kuma abinci ba da tufafi kawai yaye shi ita kuma tace a bai kai yaye shi ba a'a sun zauna sun yi yarjejeniya sun yi ittifaqi za su yaye shi wata taradin ittifaqin minhuma wata shawarin sun yi ittifaqi sun yi shawara tsakanin shi uba da wannan uwan bainahuma ita sarar maslahatu sabi fi saboda a samar da maslahan wannan yaro a wurin yayin hatta wanda ba take tan ba ake gida ba a yayin yayin ta shawari an yi maslaha idan lokacin yayi malaman tarbiyya suka ce daga lokacin yayi take za ta yaye shi kace ya ka fara jayi akan yayi dan yace wannan abun sai ya taba tarbiyyan yaro wannan jayyan da kuke yi akan yaye shi ko kace ta yaye da ce ayi ta ba za ta yaye yanzu ba ko ta ce za ta yaye kace ba za ta yaye ba da zaran kun fara wannan jayyan to jayyan ya taba halin yaro sai ya zama wani mai bishiyaccen hali saboda wannan jayyan din shi yasa wanda aka sake ma Allah ya shar'anta dole su yi ta shawari saboda menene su yi ittifaqi su yi ta shawari su yarda jayyaniya su yarda samu ta radin wata shawari yadda tsakanin su da shawara saboda me aka ce su yaka saboda maslahan yaro yanzu ba kowa ke dowa ba wannan bawan Allah da aka haifa ya zama wanda zai amfani al'umma saboda maslahan sa saboda aka su yi wannan idan suka yi haka a saboda maslaha na yaro to falajina alaihima fi zalika ba su da laifi akan wannan shikenan an yadda kuda shekara biyu masu cika ba sun yarjejeniya sun tabbatar saboda sun dubi kuma maslahan yaro lafiyarsa tarbiyarsa tunaninsa komansa ya kai sun yarda dukansu sun amince da shikenan sai a yaye shi ana yaye shi kuma to wancan nauyin ciyarwa da tubatarwa na shayarwa shi ya yanke sai dai kuma har yanzu kuma akwai na reno barada yanzu kuma akwai kafala kula da wannan yaron duk da an yaye shi yanzu dole uwar za ta kula da shi idan za ta yi aure nan ma matsala ne da ake ta abun nan akai idan za ta yi aure to zai dawo wurin uwarta ne ana ba da yaro ne wa dangin uwa idan babu uwarta ita wannan maman yaron to uwar uwarta kakarta idan babu yar uwarta to a nemo wata yar uwan uwarta ummarta kenan ya dindunta haka dangin uwa sai an rasa waɗannan sannan a ce za a dauko wannan yaro a dawo da shi dangin ubansa saboda rahama yana wancan dangin uwa karkace shi kenan ana yaye shi zaka kwace shi a'a zaka jefa tarbiyyarsa da yanayin sa ciki ba haka Allah ya ce ba yana wurin uwarsa idan za ta yi aure to amma kuma shikenan to sai ya dawo wurin uwarta idan ba za ta iya ba ko wani larura shikenan sai a nemo ta umma ko ina dai dangin uwa tukunna sai an rasa wannan jerin a ƙari makusantansa na wurin uwarsa sannan a dawo da shi wurin uwar uba don babu a kaurar yar uwan uba gungun yaron kenan idan babu a intikali a nemi a sauran yan uwan a ko kakar uban da sauransu ne duka a ringa yi tigari a dawo dangin uba gaba daya to wannan shine abinda shari'a ta tsara akan wannan mas'ala. Babu laifi idan suka yarjejeniya akan yayar. Wa in arabtum kitabu lil aba. Idan kuma ku ubanni baban yaro kuka zo an tattar da auladakum almaraji wa ghayru alwalidat kuke so ku shayar da yayanku a ba da su shayarwa amma wanda za su shayar din ba uwayen bane shikenan an rabu amma kana so ko kuma ta ce ba za ta iya ba shikenan ana so a ba wata ta shayar da shi ta shayar da wannan abin da aka samu to fala jina alaikum fihi babu laifi akan ku akan wannan amma ba da ƙarfi ka kwato yaro ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce duk wanda ya riba tsakanin uwa da danta Allah zai riba tsakaninsa da aljanna ko bayi ne aka siya in uwa ba a raba su ko dabbobi yace kar ku raba muddin yaro lokacin da yake bin uwarsa irin wannan matsayin in dai ba shi tace ba za ta yi ba to ba su a raba idan yarjejeniya an yarda shikenan saboda ramin a wurin take idan kuma yaro yana da makoshi kenan kana raba shi da uwarsa sai ya dawo sai ita ramewa yayin da musu sanadin ajalinsa saboda ba iya rayuwa da wani sai mahaifiyarsa a rasa ne yake damunsa halali wannan rama na mahaifiyarsa ne da yake saba da shi saboda haka idan kuka so ku ba wasu shayar da wannan mafalajin alaikum fi idza sallamtum ilayhinna idan kuka miƙa musu ma ataitum ai aradtum itiya itahu lahunna min al-ujra idan kuka ba su abin da kuka yi so kuke nufin ba su na ladan shayarwa amma ya zama bil ma'ruf ai bil jamil katibin nafs ya zama abu mai kyau a cikin dadin rai su ma wanda za ta shayar da shi ke nai ku yarjejeniya wanda za ta shayar in ba mahaifiyar bari a biya ta ai kuma magana mai kyau kuma a ringa bibiya na wannan shayarwa Allah ya ce to wattaqullaha yi tsoron Allah waɗannan hukunce-hukunce da ake faɗa hukunce-hukunce ne na zamantakewa fiqhul mu'amala tana da wahala fiqhul mu'amala yana da wahala kuma yana daga cikin abubuwan da malamai suke tafsiri suke takaitawa wurin bayani wa mutane wannan fiqhul mu'amala da Allah yake mana bayani anan fiqhu ne na mu'amala na zamantakewa sai ga ana wazi akan abubuwa da yawa amma ana karancin wazi akan waɗannan matsaloli na fiqhun zamantakewa kuma idan addininka ya gyaru komanka yayi kyau karesa fiqhul mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan muke jira irin wannan ya zama baya mu'amala mai kyau irin wannan mu'amala an yi rabu an zalunce idan an yi wannan mutum na zuwa lahira sai ya zama muflis wanda aka wawa shiwa kayansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san wa muflis sabai suka ce Allah wa rasulahu ko al muflis man la dinara la wala dirham lahu wanda baya da sharra baya da sisi manzo Allah ya ce ba wannan bane muflis al ummata shine wanda ya je lahira tarin ibada amma ya zalunci wancan ya cuci wancan wa akala mala hada ya ci dukiyan wancan wa da ya daki wancan yayi kaza wancan duka sai a ringa daukan ibadan nasa ana biyan su idan ibadan nasa ta kare ba zama biyan hakkin wadannan da bai mu'amala mai kyau da su ba sai a ringa dauko zunubansu ana dora masa idan an gama dora masa manzo Allah ya ce fa hidro fil nar sai a jefa cikin wuta ba da kikkiwa da sauran ko guda daya me ya jawo masa cikin mu'amala bai mu'amala mai kyau ba to wannan mu'amala ta zamantakewa ta aure da rabuwa mun sani sake-sake dole suna faruwa to idan suka faru ba ga yadda Allah ya ce ayi ba wai ka ce kai miji ne kai mai iko ne zaka yadda kake so ba ka bi me Allah ya ce ayi idan an rabu akan wannan da Allah ya baku to ga yadda Allah ya fada saboda haka Allah ya ce mu ji tsoron sa walamu anna lillahi ma tamanna basu ku sani abin da yake aikatawa Allah yana gani kar ka ce kai ai wani gari ne ka aure ta duk makwabtanka ba san irin walakancin da kai ba mutane ba su a'a Allah ya ce yana gani ya sani ya san abin da ka aikata la yakfa alaihi shay'un minhu ba abin da yake buyawa Allah komin karancin abu daga cikin wannan abubuwan da ka aikata na rashin kiyaye mu'amala da matarka bayan kun rabu Allah yana gani ya san ba abin da ya buya gare shi saboda haka mu kiyaye wannan cikin mu'amalan matikar kiyayewa sai zamanto mun tsira a duniya mun tsira a lahira na'am
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
Wannan aya ita zamu tsaya kai saboda ayoyin kun ce kun tuni har yanzu dai aya ne da ta doki ayan da take gaban ta ba mu iso ayan da take gaban ba amma kuma ta yi niskan wancan ayan da zamu samu a gaba na wallazina yatawfauna minkum wa daruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhrajin fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna bi anfusina bil min ma'rufin wallahu azizun hakim ayan wannan aya ta yi niskan wancan ada kafin zuwan musulunci Larabawa suna da yadda mata suke idda na takawa suna zama shekara ne shekaran da ake zama ba wanka ba wanki ba fita ko ina tana cikin daki dakin da zata zauna saboda yadda matar nan take wari don ta shekara tana zaune idan aka dauko akuya aka saka warin wannan matan sai ya kashi akuyan sai akuyan ta mutu sai sai to shikenan Idan da ta gaba ya karbu to musulunci ba zai yadda da wannan ba da musulunci yazo sai ce to yanzu ai wanka ai wanki amma a zauna zuwa shekara a zauna shekara amma akwai abubuwan da shari'a ta hana za a yi wanka za a yi wanki amma ba za a shafa mai mai kamshi turare mai kamshi tufafi wanda suke daukan hankali duk wannan zata nisanta saboda suna zaman idda tu wafatin idan takaba zata nisanci wannan amma su abubuwa da al'adu suka shigo da su a cewa hey dole ta zauna ta miƙa kafa shari'a ba ta ce wannan ba ba ce ta zauna dole tana miƙa kafa a'a ba za ta ce abu marar dadi ba su har wai ba ta ce abu marar dadi to zai samu mata mai dadin a duk wannan ba shi bane ba sai dai ba za ta yi wanka ko wanka ne za ta nisanci sabulaye masu kamshi sosai ba za ta sa turare ba ba za ta lalle ba ba za ta yi su dais abubuwa da ba za ta yi kitso wanda za su dauki hankali duk wannan ba za ta kiyaye saboda suna cikin idda ne na takaba na rasuwa sannan ba shi ta za ta kuma zauna ta yi iddanta ne a gidan mijinta a gidan mijinta sai dai larura shikenan sai ta fita amma ta yi idda a gidan mijinta shi ne abin da shari'a ya faɗa to sai shari'a ta bari shekara guda ana nan sai wannan ayan ta sauko ta ce a'a wallazina yatawfauna minkum wanda suka rasu a cikin ku dole za a rasu ya mutu na minkum suka rasu wai zaruna ma na yatrukuna azwajan sai suka bar mataye to wadannan matan da suka bari yatarabbasna ai yatarabbasna bi anfusihinna bada bada huma ni nika zauna da kansu bayan maza sun rasu ba za su yi aure ba sai sun zauna arba'ata ashhurin wa ashara sai sun zauna wata hudu da kwana goma maimakon shekara an rage ya dawo wata hudu da kwana goma wannan minan layali wa hadha fi ghairi al-hawamil wannan amma ana magana ba wacce mijinta ya rasu ya bar su da ciki ba banda su wanda mijinta ya bar su da ciki fa idatuhunna an yada'na hamlahunna kamar inda za su cikin surat al-aqi da zamu samu a gaba iddan su shine su a cikin su mijinta ya rasu ana kawo labarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru baban wane ya rasu wannan tashin hankalin mijinta ya rasu ya taro mata da nakuda kana aihuwa shikenan ta gama iddanta idan ta wafatin ta a ranan za ta iya daura aure kuma tana da gado ta gama idda shikenan masu ciki ajalin su a ciki in kuma cikin na wata ɗaya ne to sai ta yi wata tara da kwanakin da yawan cikin ya tayi wannan muddan sannan ta gama ta kabanta amma wanda ba ta da ciki an ba ta wata hudu da kwana goma wal ama ala nisfi min zalika fi sunna bi sunna ita ko baiwa wanda ba kya ba ita kuma rabin wata hudu da kwana goma za ta yi kamar yadda ya zo a hadisi za ta yi wata biyu da kwana biyar idan bai wace ba ya ba kafin nan kuma wani aure ta ita ma wannan ba aure sai bayan wannan mudda na wata hudu da kwana goma to Allah ya ce fa iza balagna ajalahunna idan kuma suka isa lokacin su wato in gazat iddatuhunna iddat tarabbusinna iddan zaman nasu ya kare shikenan ta yi wata hudu da kwana goman ta ya kare to fala jina alaikum fi ma fa'alna fi anfusina nan kam babu laifi a gare ku ku yan uwan wanda ya rasu ba za ku ce shikenan kuma yanzu ai ba za ta yi wasu kulliya ta fita ba a za ta yi kulliya min tazayyun wa ta'arud lil khutab za ta yi ado abinda aka hana ta na da nayi lalle yin kitso mai kyau shafa turare mai kyau mai mai kyau sabulu mai kamshi duk wadannan abubuwa sai yanzu an bata dama tana gama wata da kwana goma ta to shikenan shari'a bai tsara dole sai an yi wani buki an yi kaza an yi kaza kawai ta gama wata da shikenan sai yanzu wancin abubuwan kayan da ta ajiye rinannu da waye duk za ta fito da su za ta kuma ci gaba da amfani da su da kuma adonta da kuma bijiro da duk wanda suka zo neman aure ba za ku ce matar yayan ku a wani ba zai zo ba in wani ba zai zo ba to ku aure ta dole an bata dama duk wanda yazo za ta fita ta yi magana ta ardin al-khuddaf za ta fito ta bijiro kanta ga manema amma bil ma'ruf shara wanda yake ma'rufi a shari'a yadda shari'a ta fada ba fita yawo ko any how ba yadda shari'a ta fada shine za ta yi wallahi ma ta'maluna khabir sani Allah tabaraka wa ta'ala masani ne da abin da kuke aikatawa mana alimun ribadinihi ka zahiri Allah ya san abin da yake boye kamar yadda ya san abin da yake bayyane a yace wannan aya na sakat matan ila lahi ta nuskan an sai maganan shekara kada iddatu awwalan tana tamma idda farko shekara ne cikakkiya wa nuskat ayat lati sabaqatha fil nizam min suratul qur'an wannan ayan sai ta soke an ta riga ta saboda hikimin alqur'ani wa illa fi zalika anna allah dalilin da yasa aka ce wata huru da kwana goma saboda allah tabaaraka wa ta'ala khalaqa adam ya rici annabi adam 40 sana wa inim lazif shekara 40 annabi adam yana cikin tabo ya shi haka an kwaba ta ban amarshi ya kara 40 sana min hamain masnun bayan shekara 40 kuma ya zama wani tabo wanda yake fabebe mai wari yana in an ka kaba tabo ka barshi ya rube zai zama yana wani irin wari to yana irin wannan shekara 40 sannan ya kara shekara 40 kal fakhar nan kuma ya bushe ya da bushe ta in ka taba shi zaka ji yana kara haka kon 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 kasa ta tabo ya bushe to shekara 40 40 su uku fa hadi 40 3 marratin ita kaga wannan 40 din har su uku bayan su fannu suka fi ruh bayan sai aka busawa annabi Adam rai haza asalu khilqati Adam yace wannan shine asalin halittar annabi Adam lamma amara Allahu ruh lokacin da Allah ya umurci rai an yada kula fil jism ya shiga jikin annabi Adam alayhi salatu wassalam imtana ruhi yaki kala lahu rabb udkhul karan yace cikin wannan kurkuku zai shiga ruhi haske ne yana yawo ko ina rai haske ne haka yake yana yawo ko ina sai Allah ya ce to ya shiga wannan kurkukun yana ganin yake wannan abun zai shiga sai yake Allah ya ce to dole sai ka shiga to da ya shiga karhan sai aka ce ma sofa ta khuruju karhan kuma haka fita zaka fita baka son fita da tunda ya shiga dole to haka a fita kuma ba su a riba shi da jiki ya fita fadakal ruh falamma balagal af ada sa'adam ruhi sai ya shiga lokacin da ya iso hanci sai annabi Adam sai ya atishawa yana atishawa qala alhamdulillah sai ce alhamdulillah huwa awwalu man qala hadhihi alkalma annabi adam shi ya fara fadin alhamdulillah fa shammatahu almalaika malaiku sai suka gaishe shi suka ce ya rahama Allah wa hal wa qalat li hadhihi khuliqta suka ce don wannan kalice ka dama an ce kai khalifan Allah ne daga yanzu ka fara nuna halifancin ka fara godewa Allah falamma marra ruhu hatta balaga rukbatai ruhi rai ya ci gaba da wucewa san da iso guyuwa a ragal kiyam annabi adam sai ya yi kokarin tashi daga jin guyuwarsa ta yi karfi sai ya kokarin tashi sai kuma tashi ba zai yi ba saboda kafafun rai bai iso kansu ba fali hadha khadabahu alhaq saboda haka Allah ya ce kullu al-insani min ajal an halicci mutum da gaggawa dan adam akwai gaggawa yana tauri amma da la yastajilu auladu adam sai ko ba gushe ba dan annabi adam har yanzu har gaba da gobe tana gaggawa falamma amma ruh ya ruhi ya game annabi adam alayhi salatu wassalam tara haywanan bada an kana jamadan annabi adam sai zama rayayye bayan da ya zama jama'at abu ne san da rarre saboda haka zamu tsaya cikin wannan bayani bayan shi za a fadi wanda suka fara fadin subhanallahi har zuwa dai karshe saboda lokaci da kuma hikiman wancan 40-40 da aka yi sau uku daga nan ne kuma hikimar samar da wata hudu da kwana goma tunda 40-40 sau uku shine wata hudu to da yaka ya me ya faru a kara kwana goma duk hikimar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya karma dukkan ibadunmu Allah ya sanya mu cikin da za a yanta cikin wannan wata alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riko da hannuwanmu farman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam